This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Niger ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya, Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna son mu ji ra'ayin ku masu sauraron mu akan cire wuraren binciken soja bayan da dazu-dazun nan hafsocin Najeriya suka yi wani taro kuma suka yanke shawarar barin wasu wuraren binciken soja a kan hanyoyin ta Najeriya. To amma kafin mu bude layukan waya, za mu ji aikin da wani kwamitin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa domin nazarin zaben da za a yi a kasar zai yi, sai kuma batun kwato biliyoyin naira daga hannun jami'an tsohuwar gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, shugaban Faransa François Hollande ya ce ya kira takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayar talho, inda suka tattauna kan zargin da shafin WikiLeaks mai kwarmata bayanan sirri ya yi na cewa Amurka na tatsar bayanan sirrin shugabannin Faransa, da kuma batun alkawuran da Obama ya yi na cewa Amurka za ta daina tatsar bayanan kawayenta na kut da kut, wanda Mr. Hollande ya bayyana a matsayin abu ne da ba za su amince da shi ba. A baya, shugaba Obama ya yi irin wannan alkawarin bayan da Edward Snowden ya fallasa irin girman ayyukan leƙen asiri da hukumar tsaron Amurka ta NSA ke yi a shekarar 2013. Ganawar shugabannin biyu da suka yi wato ta wayar talho na zuwa ne bayan da shafin WikiLeaks ɗin ya wallafa wasu bayanai a jiya Talata waɗanda suka nuna cewa Amurka na tatsar bayanan shugabannin Faransa. Shugaba Hollande ya kara da cewa sun kuma tattauna kan irin sharuɗan da za a gindaya tsakanin ƙasashen da suka kasance ƙawaye game da batun tattara bayanan sirri.
Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fito ɓalo-ɓalo ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a daren Talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wata yarjejeniya da ta tanadi ƙasar ta ƙayyade ko kuma ta dakatar da shirin nukiliyarta na lokaci mai tsawo ba. Shugaban addinin ya yi wannan furucin ne a yayin da mashawarta daga ƙasarsa da kuma gigan ƙasashen duniya suka yi kusancin mai yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran. Ɓangarorin suna aiki ne a kan dalla-dallan shirin rage ko kuma dakatar da shirin nukiliyar Iran na tsawon shekaru goma, ita kuma a saka mata ta hanyar sassauta takunkumin da ke raunana tattalin arzikin ƙasarta. A watan Afrilu, ɓangarorin suka tsaye da rana 30 ga wannan wata na Yuni a zaman wa'adin da suka gittawa kansu na cimma jadawalin yarjejeniyar. Ayatollah Ali Khamenei ya ce ƙasarsa ba za ta yarda ta dakatar da shirin nukiliyar ta na tsawon shekaru goma ko shekaru goma sha biyu ba. Haka kuma ya jaddada cewa Iran ba za ta bari inspektocin bincike zuwa ko kuma kai ziyara masana'antun sojanta a zaman wani ɓangare na tabbatar cewa Iran ɗin tana mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar ba. Bugu da ƙari kuma ya ce ƙasarsa tana son a ɗage takunkumin da zarar wato da aka aza mata da zarar an ƙulle yarjejeniya.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Hungary ta ce za ta jingine aikin yin rijistar masu neman mafaka a ƙasar saboda ƙaruwar adadin baƙin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen more rayuwar ƙasar. Wani kakakin gwamnatin Hungary ya ce ƙasar ta sanar da abokan hulɗanta na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU kan wannan mataki na jingine aikin yin rijistar na ɗan wani lokaci. Akwai wani shiri na tsakanin mambobin ƙasashen ƙungiyar ta EU da ya baiwa masu neman mafaka damar yin zirga-zirga tsakanin mambobin ƙasashen. Sai dai shirin ya tanadi cewa masu neman mafaka za su nemi takardun izinin zama ne kawai a ƙasashen da suka fara shiga. Bayani na nuni da cewa Hungary ta shiga matsalar samun masu zuwa ƙasar ne wato domin neman mafaka tun daga shekarar ta da ta gabata, baya ga ƙasashen Italiya da Girka da ke fama da irin wannan matsala. sama da mutane 60,000 kuma mun kasar suka ce sun cafke a wannan shekara kadai yayin da suke kokarin shiga kasar ta barauniyar hanya.
Babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg yace ba za a tilasta wa kungiyar NATO yin rigirgin kyara makamai da Russia salon zamanin zaman doya da manja ba. Yau Laraba Jens Stoltenberg yayi wa ƴan jarida wannan furuci a birnin Brussels kasar Belgium. Yace tilas kungiyar NATO ta kara inganta karfin sojanta domin ta kare kasashe wakilan kungiyar. Yace ba za su yadda a cusa su cikin rigirgin tara makamai ba. To amma kuma yace tilas su kare kansu su yi aiki kafada da kafada da kawayensu domin tabbatar da matakan tsaro da kuma kariya. Mr. Stoltenberg ya wannan furucin ne kafin taron ministocin tsaron kungiyar NATO da za a yi. Ya wannan furucin ne bayan da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Brussels din domin tattauna shirye-shiryen yadda za su tinkari take-taken kasar Ukraine. Mr. Carter ya ba da sanarwa cewa Amurka za ta girka tankoki mai 150 da manyan makamai a kasashen Turai guda 6 ciki har da kasashen yankin Baltic domin tabbatar da haɗin kan kasashen kungiyar kawancen tsaro ta NATO akan barazana daga kasar Russia da kuma kungiyoyin 'yan ta'adda. To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya alkawarin kwato biliyoyin daloli daga hannun jami'an tsohuwar gwamnati. Shin yaya zai aiwatar da wannan aiki? Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya zanta da
Abubakar Ali. A matsayinka na ɗaya da cikin masu fafutukar yaƙi da cin hanci ka ɓarashawa a Najeriya, ta ina Buhari zai fara kuma kana ganin zai iya samun nasarar wannan gwagwarmaya da yake ba ƙarama ba ce?
Ta farko yadda zai samu hanyar da zai bi, akwai EFCC hukumar da na cin hanci da rashawa, suna nan a sakar musu mara. An hana su aiki ne a gwamnatocin da suka shige, an hana su aiki ne. Buhari ya sakar musu mara, ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa su ci gaba da yaƙi. Na biyu kuma muhimmi ɗin shi ne ya gaggauta ya hana ya rufe wannan hanyar da ake satan. Na uku dole a samu haɗin kan ɓangaren shari'an ƙasar nan, domin duk fafutukan da EFCC suka yi da binciken da aka yi, ƙarshenta idan aka je kotu to a nan ake samun matsala. Tilas shugaban ƙasa yana so ya ci gaba da yaƙin nan, kuma yana so ya samu nasara, ya samu haɗin kai na wannan ɓangaren shari'a da yake demokradiyya muke ba tilastawa. Da akwai tilastawa zan ce to a tilastawa ɓangaren shari'a a taho a yaƙi wannan cin hanci da rashawa. Kai sata ne ma abin da yake faruwa a ƙasar nan yanzu ya fi ƙarfin a ce da ita cin hanci da rashawa.
Sani Aminu, a fahimtar ka gani irin da ƙazantar ta yi yawa har Muhammadu Buhari ya ce kusan asusun gwamnati babu komai a ciki. An gwamnoni ma sun yi ƙorafin cewa tun shekara ta 2011 aka daina raba wani kaso na musamman na kuɗaɗen raran man fetur da Najeriya ke samu. Yaya zai fara wannan gwagwarmayar?
To ni yana ganin aiki ne mai sauƙi wurin Buhari. Na farko dai akan ce mai kama zuwa shi ake aiki. Dukkan mu wanda ya kai shekara 50 zuwa sama a Najeriya ya san cewa kowace gwamnati ta zo irin yadda shugaba ya tafiyar da rayuwar shi da mulkin shi haka jama'a ke bi. So wannan abu ne mai sauki. Mun ga lokacin da wani shugaban ma in baka yi sata ba baka iya aiki ba. Mun waye gari kuma zudda miyo kan hanya yana yi ma mutum wahala domin saboda yadda shugaba yake. So wannan wani abu ne mai sauki ga wurin Buhari har yanzu. Duk wanda zai sata ɗan siyasa kowane ne shi, kuma duk wanda zai sata sai da manyan ma'aikatan ƙasar nan. A cikin ƙasar nan za a ɗaga gidan gwamnati guda ɗaya miliyan 100 da wani abu ma'aikacin gwamnati director ko deputy director ko farm secretary ya saya kuma a sa mai ido. Wannan shi ne abin da zai ma Buhari wahala. Wannan kuma shi ne inda ya kamata Buhari ya sa idon shi. Waɗannan 'yan siyasa gwamna ne tsohon wane ne ya saci kuɗi dole zai maido su. Kuma waɗannan kuɗi ina tabbatar maka da yawansu za su dawo. Don kuɗin da aka sata a Najeriya kuɗi ne wanda sun fi ƙarfin a kashe su.
Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kafa wani kwamiti da zai yi nazarin zaben da za a yi a shekara ta 2016. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya zanta da ɗaya daga cikin wakilan kwamitin, Malam Wada Nafi'u, wanda ke wakiltar ƙungiyoyin farar hula.
Danka Rajuma'a da ta wuce shugaban gwamnati mai girma Prime Minister ya aza ita wannan kungiya da za ta kula da zaɓe a nan ƙasar mu Nijar. Kuma bayan haka nan shugaban ita kungiyar ya tashi ni ya kira mu a taro ran Talata wadda ta huce. Da wai kira mu a taro ran Talata wadda ta huce muka zamna aka zaɓi mutum biyu wanda za su kula da cewa don taron da muka yi za su rubuta don a samu takardun da aka aje cewa da raportar guda biyu wanda aka zaba.
To yanzu wani irin shirye-shirye kuke cikin harkokin da kuke?
Yanzu cikin harkokin da ake muna jiran da ya cewa da ta mataimakiya ta biyu ta shugaban Seni da wannan raportar NBU wanda za ta rantse goben Allah reda a awaga koti mai kula da tantance zaɓe da kundin tsarin mulki wanda ake cewa court constitutional. In suka rantse kuma ra asabar in Allah ya reda za mu yi babban zama wanda za mu diba mu ga iya aikin namiya ne ke cewa da mu kawo gyaran huska bisa reglement interior na bisa kan harkar ta ita wannan shenin.
Shekarun baya da sun ka wuce an ce za a yi zaɓe ƙasashen waje, an tura kuɗi, an sa komi da komi, kuma minti na ƙarshe kawai komi an ka hwasa an ka ruguze shi. To wannan matakai za a ɗauka banan nan irin wannan abu kuma ga ya ƙara hauruwa?
To matakanan da aka ɗauka don cewa da tuntuni akwai wanda suke kula da tantance ƴan ƙasashen waje suna can suna abin gaɓinsu suna tantance su bisa kan cewa da resan saman nasu. Kuma bayan haka nan allo matakanan da ake na ana ɗauka ita gwamnati da su da partner da duka dai ƴan siyasa cewa dama in an ƙi zaɓen wannan na ƙasashen waje daga ƴan siyasa ne in ba su raida da shi ba. Mu in sun haɗa kansu su raida da shi kenan zaɓe kawai abin da za a yi ne za a sa mutane su tafi, akwai wanda za su tafi su jiba su sa ido bisa kan zaɓen ƴan ƙasashen waje da nan namu na cikin gida su zai su sa ido bisa kan wannan.
Malam Wada Nafi'u kenan. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan cire wuraren binciken soja a wasu wuraren ko kuma hanyoyi. To amma a fara shakatawa da wannan waƙa tukunna.
Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Chanchanta kusaba ke a cikin tsafta har kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda kai garkuwa da su.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kiran mu ta farko daga Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Haji Ajin mai barka da an shara lafiya.
A da sauran mu tukunna.
To yayi da yake na dan kauci mu radio gaskiya ban ji abin da kuke tattaunawa kai ba don da nan same ku na kashe radio.
Menene ra'ayinku game da wuraren binciken soja da za a fidda? a wasu wuraren.
Barke ta, assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bala ya ci shagarin lokar gamin Sokoto da tarayyar Najeriya. Gaskiya ra'ayina akan wannan janyen ainihin sojoji da kuma sauran jami'an tsaro ga wuri na yayi daidai, sai dai ya kamata a ce a ba su dama ko kuma a ba su mai da kayan aiki wanda za su dinga sintiri. Amma ba sai a za su yi suna cikin point ba suna an ta kuɗi da dai sauransu, amma kada a bi hanyar haka nan domin mai a gunduma za su samu hanyar da za su cutar da sauran jama'a. Na gode. Mai magana Kabiru Abubakar Bala ya ke shagarin lokar gamin Sokoto da tarayyar Najeriya.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka daga can Sokoto. Waɗanda suka lalubo wannan tasha a yanzu, muna jin ra'ayinku ne akan, wato muna karɓar ra'ayinku ne akan wuraren bincike na soja da aka cire a wasu wurare. Menene ra'ayinku? Lambar da za a kira kuma 202-205-2655. Salamu alaikum Zamfara.
Zamfara, wa alaikum salam.
To, muna jinka.
Ina so in faɗi ra'ayina akan maganganun da kuke yi.
To, da wa muke magana da farko?
Muna magana da Alhaji Ibrahim Mai Galibi Kada Zuri.
To, Alhaji Ibrahim, muna jinka.
Ina so in faɗi ra'ayina ne akan al'amuran gwamnatin Zamfara a kan abubuwan.
A'a, muna ma Alhaji Ibrahim, muna neman ra'ayi ne a kan wuraren bincike na soja da za a fidda. To, bari mu nufi Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To,
wa alaikum salam.
Yawa, muna jin ka.
Alhaji Abdulhalal Sele ne daga Soba, Kaduna State.
To, mi an ra'ayinka?
Ra'ayina ni dai a inganta waɗannan jami'an tsaro, ba su kayan aiki sosai.
To, mu ma mun gode da wannan ra'ayi. To, daga Kaduna bari mu jihar Naija. Salamu alaikum.
Salam.
To, muna lafiya kalau. A kashe rediyonka? Amma ka kashe rediyonka da Allah.
Kuna kashe, na kira gida yanzu?
Ina jinka.
Kina magana da ɗan masanin Baro ne, ita kuma Gobiri.
To, ɗan masani, me an ra'ayinka?
Ra'ayina kwashe su a yi zama alheri gare mu, don kullum a karni matsala a kai guda 100 bayan wannan ɓata farsu na ɗan sojoji da ɗan sanda ne, gara su kwashe wata gida alheri.
Ba kwa tsoron 'yan ta'adda?
Allah zai kare, sha Allah, Allah zai kare.
To, Allah ya kare mu dan masani. Mun gode da to, mu ma mun gode da wannan ra'ayi da ka ba mu. Salamu alaikum Maiduguri.
Salam. Kuna tare da Malam Usman ne daga Maiduguri.
To, Malam Usman, muna jin ka.
Eh, to, mun da ra'ayi mu dai, mu daga Maiduguri, wannan gaskiya tsaje sojojin nan ke mana alheri. Wallahi. Don banda su tama banda suke mana.
To, to, kai ra'ayinka kenan a fidda su?
Eh, ni ra'ayina kenan. Su dauke mara su kawai.
In Allah a gaya buwari a suke mara su.
To, layin na Maidugunin ya fara tangarɗa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu yi Jos Kwata. Salamu alaikum.
Ajiwa alaikum salam. Na gaje ku barkar ku.
Barka ka dai.
Ayyuka.
Alhamdulillah. To, layin Jos ɗin ma, to, za mu sake koma Maiduguri. Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam.
To, muna jin ka.
Ni ra'ayina game da shingen sojojin nan. Kuna ji na?
Muna jin ka, kuma ka faɗi sunanka.
Yawa, sunana Wazir ne daga Maiduguri.
To,
ra'ayina game da shingen sojojin nan da ne ke fata mana rai a jiya. Game da in matukan Maiduguri guda biyu din hanyar Shaban da kuma hanyar Jakana Mainok. Kudi ID card in ba ka tsaya da ka abu da riga ana ta tafiya ba riga ka da ba riga ka da sa mutane layi ana ta ban kudade a hannun su shine abin da ke damun mu a nan Maiduguri.
Eto so kuke a bar su ne sojojin ga ana so za a basa wasu wuraren menene ra'ayinku a bar su ko ku a dauke su
muna son a bar su din saboda suna taimakawa amma irin kudaden da ake karba hannun mutanen nan ne bai dace ba kuma sai a sa mutane ana sabon mutane ba riga haka ana ta tafiya da su sai an wuce waje mai nisa kafin a fita mutum ya je samu mutum sai ya shiga
to mun gode da wannan ra'ayi naka sai kuma malami na gaba assalamu alaikum
wa alaikum
ina gajiya to muna jin
ina ga da samun sabon garin alfa garo
to muna jin ka
ni ra'ayi na gaskiya cire wannan abin yayi kyau hello
eh muna jin ka
saboda duk wannan sojin da mun da aka sa kan hanya yiwan ga amfanin sa mun banta sun sa abin kamar kaban neman iko suke a gurin
to amma ina zargin cewa ba sojoji kadai ke karban kuɗi ba ko
eh to ai ko ma waye ba kuma nasu ya fita fa sanin ta
to
to da ki fatin da Kano zuwa Abuja a kalla za ka san kuɗaɗe masu yawa kuma alhalin kai kana fama da matsalolin rayuwar kanka
to mun gode da wannan ra'ayi naka muna kuma gode ma sauran masu a sauraron mu da su ma suka samu dama suka bayyana ra'ayinsu To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Wani tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana, Nanasa Mbreu Batla, ya ce ya kamata duk kuɗaɗe da Black Stars za ta samu daga wasanni da za su yi, bai kamata a ce gwamnati kaɗai ce take mamaye wannan kuɗaɗen ba. Dole dai fa hukumar GFA ita kuma ta samu kaso mai tsoka saboda tana da muhimmiyar rawa da take takawa a wannan fannin. Nana Batla dai ya ci gaba da yin misali yana cewa bai yarda ba a ce amfani da aka samu daga shiga gasar cin kofin duniya da Black Stars ta yi a bara ya zama gwamnati kaɗai ce za ta ɗauki wannan kuɗaɗe. Ya ce dole dai fa wannan amfani a raba shi daidai wa daidai da hukumar GFA. Masu sha'awar wasannin kwallon kafa a Ghana sun nemi a ƙara yawan wasannin Premier League da Super Sports take nunawa a kan gidan talabijin. Hakan ya bayyana ne a wani shirin gidan Radio Joy mai suna Sports Arena inda mafi yawan masu kira akan wayan tarho suka bayyana cewa wasannin Turai ne suka cike talabijinonin ƙasar. Alhali kuwa buda da wasannin cikin gida da muke sha'awar mu kalla. Ita kuwa Super Sports ta rage adadin wasannin Premier League din Ghana da take nunawa a kan gidan talabijin a wannan kakar wasa na Premier League din Ghana. Kungiyar wasan mata ta kasar Kamaru ta Indomitable Lions sun isa kasar su ta Kamaru bayan sun taka rawan gani a gasar cin kofin kwallon kafa ta matan duniya da ake a kasar Canada kuma ko shakka babu ƴan matan na Kamaru sun nuna kishin asali da ake musu zato a matsayin su na ƴan kasa na kwarai kuma sun kayatar ƴan matan Lions da coach din su Eno Ngachu sun huskanci matsaloli da dama tun kafin shiga gasar cin kofin duniyan amma duk da hakan dai sun yi abin azo a gani wannan ne karo na farko da matan Kamaru suka shiga gasar cin kofi ta matan duniya kuma sun hadu da tsofaffin hannu kamar kasar China da Japan amma duk da hakan dai sun iya kokarin su Golan Super Eagles Vincent Iyama ya ce ba a gayyace shi ba zuwa gaban kwamitin ladabtarwa na NFF da suka zauna a ranar Laraba ba. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya dai ta yi tunanin cewar Iyama ya bijirewa yarjejeniyar da'ar 'yan wasan kwallon kafa da kasar ta kulla a baya. Mai tsaro ragan dai ya yi jawabi ne akan rashin tsaro a Kaduna a lokacin da Super Eagles za ta fafata da kasar Chadi a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. A matsayina na captain din tawagar Super Eagles, ina da damar yin korafi akan yadda 'yan wasa ke fargaba a filin da za mu yi wasa. Wanda hukumar NFF bata ji dadin hakan ba. Golan ya kuma ce hukumar ta umurce shi da ya nemi afuwa kan wannan batu kuma ya riga yayi hakan. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana.
To a gaida baba, yanzu kuma ga Malam Ismail Muhammad nan zai bayyana mana ma'anar azumi a gare shi.
Suna na daga farko dai suna na Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama, cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa ƴan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura, wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka tabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa ma duniya gaba daya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe a lokacin tashin hankali wani tsaiko ne wajen kawo zaman lafiya da ci gaba da kuma daidaito a tsakanin jinsi. A Iraq da Syria, ƙungiyar ISIL na ƙuntatawa rayuwar mata manya da ƙanana. Yanayin yayi kamari musamman ga al'ummar marasa rinjaye. Ƙungiyar ISIL ta kama dubban mata manya da ƙanana a ƙarshen ranar da ya gabata. Yan shekaru 7 zuwa 8 aka yi musu fyaɗe da tilasta musu auren ƴan mayakan ƙungiyar ta ISIL da damar su kuma aka sayar da su a matsayin bayi. Amurka na ba da taimakon jin kai da kuma sauran taimako amma ƙasashen duniya na buƙatar miƙewa wajen kare mata manya da ƙanana da rikicin ya shafa. Alal misali a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe ya zama tamkar wani makami ne ya halaka rayuka da dama da rurrutar rikici da kuma kawo tsaikon dorewar zaman lafiya. Amurka na aiki domin ganin an bullo da tsarin shari'a mai ma'ana. Alƙalai suna gudanar da shari'a a bainar jama'a a yankunan da abin ya shafa da yadda shaidu za su riƙa ba da shaida a cikin ƙauyuka da garuruwansu. Maƙasudin haka shine nunawa waɗannan al'ummar cewa lallai babu cin zarafin mata da ba za a hukunta ba, kuma babu wanda ba za a hukunta ba. Cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe matsala ce da ta addabi duniya, kuma akwai buƙatar magance lamarin. Mafi yawancin lokuta mata ne abin yake shafa. Kuma babu shakka akwai mata manya da ƙanana da dama waɗanda matsalar bambancin jinsi ta shafa. Ba tsaya nan kaɗai ba. Mata suna da muhimmanci wajen kawo canji, suna da tasiri a cikin al'umma, kuma suna taka rawar gani ta musamman wajen yanke shawarwari da ƙarawa gwamnati tasiri. Cin zarafin jinsi ya haɗa da cin zarafin mata a lokacin tashin hankali, kuma yana hana mata manya da ƙanana sa hannu wajen tafiyar da al'umma. Sakamakon hakan yana kawo koma bayan al'umma da hana ci gaba da kuma rashin ingantaccen ilimi da lafiya da tattalin arziki mai kyau. Fuskantar matsalar cin zarafin jinsi ya zama dole idan muna so mu farfado da gagarumin kokarin mata da kuma inganta zaman lafiya da tattalin arziki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
To a yau Laraba shugaban Faransa François Hollande ya ce ya kira takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayar talho, inda suka tattauna kan zargin da shafin WikiLeaks mai kwarmata bayanan sirri ya yi na cewa Amurka na tatsar bayanan sirrin shugabannin Faransa, da kuma batun alkawuran da Obama ya yi na cewa Amurka za ta daina tatsar bayanan ƙawayenta na kut da kut, wanda Mr. Hollande ya bayyana a matsayin abu ne da ba za su amince da shi ba. A baya shugaba Obama ya irin wannan alkawari bayan da Edward Snowden ya fallasa girman ayyukan leƙen asirin da hukumar tsaron ƙasar Amurka ta NSA ke yi a shekarar 2013. Shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei ya fito ɓaro-ɓaro ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a daren Talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wani shiri da ya tanadi ƙasar ta ƙayyade ko kuma dakatar da shirin nukiliyar ta ba.
To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake muna fatar alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.